Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Sarki da Hashim Gumel da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi karfe 8:30 kenan agogon Ghana. Yau Litinin 12 ga watan Disamba shekarar 2022. To a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa rundunar ƴan sandan jihar Imo ta tabbatar da mutuwar ƴan bindiga uku da jami'an ta biyu yayin wani hari da ƴan bindiga suka kai ofishin zaɓe na INEC a jihar.
Fallaka guda uku ko mukamin su guru guda shida, amma kuma sai dai kuma kan kashe mana mutane, sun kashe mana ƴan sanda guda biyu.
A jamhuriyar Nijar kuwa za ku ji cewa wakilai daga jami'o'in ƙasar da takwarorinsu na Najeriya sun kammala wani taro wanda zai farfaɗo da shirin musayar ɗalibai a tsakanin ƙasashen biyu. Muna kuma tafa da rahoto na musamman wanda Sani Sha'ib Malumfashi zai gabatar kan shirin ƙayyade kuɗaɗen da za a iya cirewa a bankunan Najeriya. Kazalika muna tafa da labaran wasanni, amma fa duka sai mun kammala da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan ana lafiya. Ga labaran duniya. Shirin taron kolin na Amurka da Afirka ya nuna babban abin da zai mayar da hankali shine kan shigar da kamfanoni masu zaman kansu na Amurka a nahiyar nan gaba. Har ma za a samu abin da ake kira zauren yarjejeniya, wanda jami'an Afirka da kamfanonin Amurka za su yi amfani da su don yin shawarwari da tsara ayyuka. Fiye da shugabannin kasashe 40 ne za su halarci taron na kwanaki uku da za a fara gobe Talata a nan birnin Washington idan Allah ya kai mu. A daidai lokacin da fadar White House ke kokarin karfafa kasancewar ta a nahiyar da ke dada muhimmanci a fagen duniya. Takaitattun bayanai da wasu manyan jami'an Amurka suka yi sun nuna bambanci tsakanin hanyoyin da Amurka ke bi wajen kasuwanci a Afirka da na babbar abokiyar hamayyar ta kasar China. Mataimakin sakataren harkokin kasuwanci na Amurka, Arun Venkataram, ya bawa 'yan jarida shawara a wani taron karawa juna sani na baya-bayan nan cewa kamfanonin Amurka za su yi kasuwanci mai kyau a Afirka saboda ba ruwan gwamnati harkokinsu.
They are in Africa not because the US government tells them to do so or allows them to do so, but because they recognize as private
people. Ya ce suna cikin Afirka ba don gwamnatin Amurka ta ce su yi hakan ba, ko ba su umarnin yin abin da za su yi, amma saboda sun gane matsayinsu na masu zaman kansu cewa Afirka za ta haɓaka a cikin shekaru masu zuwa, wanda hakan ya sa nahiyar ta zama muhimmiyar wurin yin kasuwanci domin ya zama mai ɗorewa. Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ba zai gudanar taron manema labarai na ƙarshen shekara ba da aka saba watsawa ta gidan talabijin ɗin ƙasar a karan farko cikin shekaru goma. Bikin wanda sau da yawa ana gudanar da shi na tsawon sa'o'i da dama ya kasance a wani bangare na kalandar Putin, kuma yana ba shi damar amsa tambayoyin 'yan jarida na gida da na waje. Kakakin Kremlin Dmitry Peskov ya faɗa manema labarai yau Litinin cewa ba za a yi taron manema labaran ba zai faru kafin sabuwar shekara ba. Peskov ya lura da cewa akai-akai Putin yana magana da manema labarai ciki har da ziyarar kasashen waje, kuma ya ce har yanzu shugaban na Rasha zai samu damar tattaunawa da 'yan jarida, sai dai bai bayyana dalilin da ya sa ba za a gudanar taron manema labaran da aka saba yi a gargajiyance ba. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Litinin, Iran ta ce ta aiwatar da hukuncin kisa na biyu kan wani fursuna da ke da alaka da zanga-zangar da aka fara a kasar a watan Satumba bayan mutuwar wata budurwa da jami'an 'yan sandan kasar suka tsare saboda ta ki rufe gashin kanta da hijabi. Kamfanin dillancin labaran Mizan da ke karkashin hukumar shari'a ta Iran ya ce an rataye Mazdiza Rashnabad a bainar jama'a ta hanyar amfani da wata na'urar gini a birnin Mashhad a matsayin gargaɗi ga sauran mutane. Ana zargin Rashnabad da daɓa wasu jami'an tsaro biyu wuka a watan jiya a birnin Mashhad bayan ya fusata da cewa hukumomi na kashe masu zanga-zanga. Zanga-zangar dai ta ɓarke a duk faɗin ƙasar bayan mutuwar Mahsa Amini mai shekaru 22 a duniya a hannun hukumomi. Daga ƙarshe Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce sama da yara 11,100 ne aka kashe ko kuma suka jikkata a Yemen tun shekarar 2015. Sanarwar da asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ya fitar ta ce adadin waɗanda suka mutu ya zarce haka inda kawai aka yi amfani da wasu abubuwan da majalisar ɗinkin duniya ta tabbatar a cikin kididdigar da aka yi tun lokacin ƙawance wato tun lokacin da ƙawancen da Saudi ke jagoranta suka shiga cikin rikicin dabban yara sun rasa rayukansu wasu dabbai kuma sun kasance cikin hadarin mutuwa daga cututtuka ko yunwa da za a iya dakile ta in ji daraktar hukumar UNICEF Catherine Russell ɗan tawayen Houthi da ke samun goyon bayan Iran sun kwace ikon babban birnin kasar Yemen a ƙarshen shekarar 2014 kuma ƙawancen da Saudi ke jagoranta ya kaddamar da hare-hare ta sama a farkon shekarar 2015 domin nuna goyon baya ga gwamnatin da kasashen duniya suka amince da ita rikicin ya kasance bala'i ga al'ummar Yemen wanda ya bar kasar cikin mawuyacin hali na jin kai a duniya Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce kusan kashi 3/4 na al'ummar kasar na buƙatar agaji da kariya
A gaida Sarfilo Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To hukumomin tsaro a jihar Imo sun yi ƙarin haske dangane da hari da wasu ƴan bindiga da ake zargin ƴan rajin kafa ƙasar Biafra ne suka kai kan headquarter wasu hukumar zaɓe a jihar ta Imo da ke yankin kudu maso gabashin ƙasar. Wannan harin dai bayanai sun tabbatar da cewa an kai shi ne ta hanyar jefa abubuwa masu fashewa kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Lamiɗa Abubakar Sokoto ya aika mana daga Port Harcourt.
Rundunar 'yan sandan jihar ta Imo ta tabbatar da faruwar lamarin haka kuma ta ce mutane biyar ne suka halaka rundunar dai ta ce an kashe jami'an ta biyu kuma ita kuma ta samu nasarar halaka 'yan bindiga guda uku Muhammad Barde shine kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar ta Imo
an halaka guda uku kuma kamun su wurin guda shida amma kuma sai dai kuma sun kashe mana 'yan sanda guda biyu yadda haka dai mun kama wasu ma da rai
shi ma dai wani Galau yace
is about temples from the INEC to that place. The name went to that INEC now.
Yana cewa ne wasu ƴan bindiga dauke da makamai sun kai hari a ofishin hukumar zabe ta ƙasa da misalin karfe 3 saura kwata na safe yau kuma sun halaka mutane da dama. Na ga gawawakin ƴan sanda biyu kuma waɗannan har-haren sun yi matukar muni saboda haka muna cikin zaman zulumi a jihar ta Imo sakamakon abubuwa masu fashewa da suka yi amfani da su Shi ma wani da ke da masaniya ga har-haren na 'yan bindiga ya ce.
Sunana Suleiman Ibrahim Suleiman. Wato 'yan masu neman 'yancin kansu su ne suka kai wannan hari jiya a kamar karfe 3 kuma Allah ya sa dai ba su ci nasara ba an samu an kashe mutum 3 an kama kusan mutum 4 a cikin.
'Yan bindiga IFOD dai waɗanda su ne ke rajin kafa ƙasar Biafra a yankin na kudu maso gabashin Najeriya to a baya can sun lashe takobin cewar ba za su bari a guda. Gudanar da babban zaɓe ba a yankin na kudu maso gabashin ƙasar inda suke tsananin kai hare-hare kan ofishoshin hukumar zaɓe ta ƙasa musamman a sassa daban-daban da ke yankin kudu maso gabashin ƙasar kuma wannan harin dai ga hukumar zaɓe shine sabo ful na baya-bayan nan da aka kai rundunar 'yan sandan jihar Ebonyi ta ce labudda sai an gudanar da babban zaɓe na ƙasa a jihar ta Ebonyi da ke yankin kudu maso gabashin ƙasar Aliyu Garba shine Kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar.
Zaɓe da masu zaɓe in Allah yadda they will be well protected. Za mu ga cewa in Allah yadda ba wani abu za a yi wannan zaɓen come 2023 in Allah yadda a cikin zaman lafiya.
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
To yanzu kuma sai batun ilimi inda a jamhuriyar Niger aka kammala wani taron inganta ilimi tsakanin Nigeria da Niger. Taron da ya samu halartar jami'o'i daga kasashen biyu waɗanda suka cimma matsayar farfaɗo da tsohon shirin nan na musayar ɗalibai a tsakanin jami'o'in kasashen biyu daga Agadez ga rahoton da Hamid Mahmud ya aika mana.
Taron da ya samu halartar jami'o'i biyar daga tarayyar Najeriya da kuma sauran jami'o'i na ƙasar Nijar ya nuna ƙarara irin kuma bayan da ake samu ta fannin da ya shafi ilimi a ƙasashen da haka ne suka ƙudiri aniyar farfaɗo da tsohuwar yarjejeniyar da ta shafi ilimi a Najeriya da Nijar. Musa Abdulrazak magatakarda ofishin ministan kula da ilimi a Nijar ya ce manufar da ta gama mu a nan ta cimma gurin aiwatar da sauyin da suka zamanto wajibi a gare mu waɗanda za su taimaka mu bunƙasa fannin ilimi. don haka sai mun tashi tsaye haikan mun fuskanci kalubalen da ilimi ke fama da shi a tsakanin wannan kasashe aminan juna da kuma yi mu tsarin kwaskwarima da taddace da sauyin zamani kuma bayan da ilimi ke da shi a wannan kasashen ita ma wata dama ce da ta hana ruwa gudu a kokarin ilmantar da al'umma saboda haka shugabannin jami'o'in suka kudura aniyar bunƙasa ilimi ta hanyar musayar ɗalibai tsakanin jami'o'in kasashen biyu inji professor Muharraz Yusuf na jami'ar Bayero dake birnin Kano
yawancin abin da ake yi bunƙasa ilimi ai mu malaman makarantu da diyin da ilimi zo mu muna ɗaya daga cikin wayannan muke kokarin mu tabbatar cewa mun inganta shi kuma muna da ɗalibai a yanzu da masu PhD da masu masters muna da ɗalibai da yawa wayannan muka horar da shi da kai suka fita suna nan ko a nan garin akwai wannan muke da shi wani yi masters akwai yanzu ma akwai wayannan suke yi masters a nan so wannan inganta da hudar muna nan a kanta ta fannin ɗalibai ta fannin masanin ilimi kuma ta fannin wannan masanin
tarayya ya samu halartar ɗaliban jami'o'in Najeriya 59 domin su ƙara ilimi maimakon zama a ƙasar su
sunana professor Bello Gambo ni ne shugaban wannan bangare na geography bangare da ake karantar yanayin ƙasa mun taho da ɗalibai kimanin 59 kuma maza ne da mata karatu ne wanda yake maimakon a ce zaka zauna a ƙasarka ba ma ƙasarka ba a wani gu kawai ka zauna kai ta karatu dan haka zaka fi wayewa zaka fi samun karatu sosai idan aka dauke ka aka kai ka wata ƙasa daban wacce ba taka ba
Habib Mahmud murya Amerika daga Agadez Jamhuriyar Niger
to har yanzu muna jamhuriyar ta Niger inda kungiyar ƙasa da ƙasa mai haƙi da cin hanci da rashawa ta Transparency International ta samu wani rangadi a jihar Tawa domin tattaunawa da hukumomi game da yadda cin hanci da rashawa ke ƙara rura wutar ta'addanci musamman idan aka hada da jami'an tsaro ga Haruna Maman Bako da ƙarin bayani daga birnin Kwanni
Malam Kabiru Bubakar ɗaya ne daga cikin membobin tawagar ta Transparency International dake zagaye a cikin jihar Tawa.
Mun lissahi mun yi nazari biskan al'amarin tsaro na Niger. Sai muka gano cewa a tsakanin al'umma da jami'an tsaro akwai tazara. Al'umma suna saunan suna jin tsoro suna ɗari-ɗari su je su kai jami'an tsaro tallahi wurin aikin da suke yi na tsaron ƙasar mu. Shi ne muka ce to sai mu yi rangadi cikin ƙasa mu tara al'umma da masu iko na authority administrative masu ikon gargajiya don har hula jami'an tsaro da kansu a tattauna a gani ya za a ce kan wannan matsala
a wuraren taruka an gana tsakanin tawagar ta Transparency da mahukumta na bariki da sarakunan gargajiya da 'yan siyasa da kungiyoyi na mata da matasa da jami'an tsaro abinda ya sanar tambayi Malam Kabiru Bubakar ko ina alakar cin hanci da rashawa da sha'anin tsaro
eh to ka san cin hanci wajen su dinkin duniya ita da kanta tace cin hanci shine ummul aba'isan ma tashi hankali don cin hanci inda akwai cin hanci kai babu shari'a ta gari babu shari'a ta gari kuma dan kasa sai ga kaman ai ba da shi ba an ce alakin shi
siyasa a wannan zamanin na demokradiyya su ne ke finshin suka da zargi da madacin hanci da rashawa abinda yasa ni tambayi Alhaji Muhammad Bila magatakardan PNDS tarayya na jihar Tawa da wakilci bangaren masu iko a wurin wannan taron
cin hanci ni a gani na abu ne hadarin dare ga maduniya na dauke shi ma kaman al'ada ce gare mu an yi tukan shi amma da wuya wannan tsara ta gano shi ya tsare wani abu kamar abun gane na hanya ana dibo wasu dan an ba su wani abu sai su bar abu ya wuce ba tuka ai bincike ba ila akwai mugun abu ciki to cin hanci na hana wannan a gano shi
ko da yake hukumomin wannan kasar na cewa suna iya nasu kokari wajen yakar cin hancin da rashawa har yanzu ɗan kasar na cewa akwai sauran zomo kaba a wannan fannin
Haruna Maman Bako na birnin Kwanni sashen Hausar muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
to ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC bari mu shakata da wannan waka
Jesus.
To madalla yanzu kuma ga rahoto na musamman.
A Najeriya, sabon ƙa'idar da babban bankin ƙasar wato CBN ya bullo da shi na ikon ɗaukar naira 100,000 ga mutum, kamfani kuma 500,000 a mako, ya janyo cece kuce. Ganin yadda lamarin ka iya shafan masu hada-hadar kuɗi musamman a manyan kasuwannin ƙauyuka masu ci sau ɗaya a mako da kuma masu neman abin masarufi a kulliyomin wato MPOS. Al'ummar kasar, sannan 'yan kasuwa a sassa daban-daban na kasar sun koka game da wannan lamari. To, ko menene ananan 'yan kasuwa da suka tsaki ba su ce dangane da wannan al'amari?
Sunana Shifa'atu Ibrahim na Allah, MD kuma CEO na Allah Matulis Nigeria Limited a garin Gusau, Zamfara. To, game da canjin kuɗi ne dai, lallai lamarin bai yi ba, saboda mu ƙananan 'yan kasuwa kaga muna tura muna siyo kaya. Da dan muna dan sai da kayan yara da dan kayan sawa, to kuma an ce sai mun sati ɗaya zaka ci 500,000, saboda a kullun zaka ci 100,000 ne. To har yaushe muka aika wa kamfani? Kamfani ba zai jira mu ba. Sannan mu muna yi ne don ka samu abin da kace yanzu, idan kace za ka ƙara wa kaya kuɗi, akwai percentage da aka ce mu za mu biya a banki. To a nawa ne zaka ƙara kuɗi ka sayar a kasuwa har ka samu abin da za ka samu ka ci da yaranka? Haka muna kira da gwamnati a duba mana wannan lamari a gani.
Sunana Muslim Abubakar Aliyu, ni karamin dan kasuwa ne. To har ga Allah, wannan al'amari na 20,000 dai gaskiya an dauko mana wani abu ne mai dan nauyi. Abin da yasa nace mai dan nauyi, tunda yanzu ba 20,000 ake cirewa ba, amma mutane sukan zo wajen mu su karbi kaya da sunan za a turo maka a account, ka ji shiru-shiru har kaya zama bashi. To fa gaskiya in dai wannan al'amari ya tabbata na 20,000, to zai zanto kaman bamu da abin yi.
Sunana Usman Sahal Abdulhamid, wanda yake da harkan POS a nan cikin garin Bauchi. Gaskiya wannan labari da muka samu cewa gwamnatin bankin tarayya ta rage wato kuɗin da za a iya cirewa a POS, abin ya daga mana hankali matuƙa. Domin a ce a rana mutum zai iya cire naira 20,000 kacal a cikin account ɗinsa, saboda idan mutum ya cire kuɗi da yawa a POS a wurinmu shi ne samunmu.
Hakan ya sanya abokin aiki na Alhassan Balla da ke can Abuja ya nemi jin ta bakin daraktan kuɗi na babban bankin Najeriya Ahmed Bello Umar game da wannan lamarin.
Abin da ake so a yi shine a janye yawan kuɗin da ke yawo, saboda a yi amfani da wasu hanyoyi na cinikayya kamar su internet banking, wanda zaka yi transfer ko nawa, ai kaga shi ba a kaide shi ba. Sannan aka zo aka ce ga POS, ga ATM ko sannan ga wadanda muke ce musu PSB, Payment Service Bank, kamar wasu kamfanonin wani suna karban kuɗi, suna bada kuɗi, yanda kaga kamar wasu wakilai ne, su ma banki ne dan sun karbi lasi a babban bankin Najeriya, suna karban kuɗi suna bada kuɗi, sai dai ba su bada bashi.
Ana zargin cewa wannan mataki na cewa mutum zai iya cire 100,000 kadai ne a sati, ana neman ta'azzara yanayin wahalhalun da mutane suke ciki ne kawai.
A gaskiya mu dai akan bayanan muke da shi, mutanen da suke harkoki 100,000 zuwa sama ba su ne mafi yawa ba a ƙasa. Mafi yawan mutanen da suke yin fiye da haka su ne kaɗan daga cikin mutanen da ke ƙasa. So shi yasa mu ba mu ga abin nan ba, ai ba an ce ba za ka yi amfani da kuɗin ba ne. Shi tsaban kuɗin ne ba za ka ɗauka ba. In kuma ka ɗauka za ka biya kaman kamasho a kan shi. Kamar in ka wuce 100,000, ai ba an ce ba za ka ɗauki 100,000 ba ne, amma in ka ɗauka to za ka biya kashi 5 na kuɗin da ka ɗauka. Kashi 5 na 100,000. In kamfani ya dauki 500,000, shi ma zai bada kashi 10. To kaga wannan kila ya zama shi zai sa mutane ba za su yi sha'awan amfani da shi ba. Amma ai suna iya transfer. A transfer ba a ce wai kana da ka'idar nawa za ka transfer ba. Kana iya zuwa a banki ka ce a cika takarda, ka ce a kai ma wannan miliyan 2, a ba wannan miliyan 3, a ba waye. Ba wanda ya hana wannan. Amma abinda ba su daukan kuɗi ne rigirigi a buhu shine kawai ba su.
Ya za a yi da waɗanda suke cikin neman wani agaji na gaggawa, misali asibiti ko wani abu da wanda yake muhimmi wanda ana buƙatar kuɗi tsawa? Su ko ɗin ya za a yi da su?
Ai yanzu a nan ma inda muke a Najeriya, ko da suke sayen magunguna daga waje ba tare da sun taɓa kuɗin ba, suna saye a wasu wurare da yawa.
Ita ma kanta majalisar tarayyar ƙasar ta baiwa wato babban bankin na Najeriya umarnin dakatar da wannan tsari da ya iyakance adadin tsabar kuɗin da masu ajiya a banki za su iya ɗauka mutum ne ko kamfani a kowane mako daga cikin asusunsu. Babban bankin na Najeriya ya ce ba gudu ba ja da ba game da wannan sabon tsari da ake sa fara aiki da shi a cikin watan gobe. Bisa hujja cewa bankin ba zai dauki matakin da zai kuntata wa al'ummar kasa ba. Kana kuma ya ce za su ci gaba da yin nazarin wannan sabon tsari don yin gyare-gyare a kan lamarin. Halima Abdulrahub abokin aiki na ta Abuja ta zanta da ƙwararren masanin tattalin arziki.
Kuma malami a jami'ar gwamnatin tarayya da ke Kashari a jihar Gombe ya ce.
Wato an ce wannan wanda ake so ne a kawo abin da ake kira cashless policy saboda mutane su daina yawan yawo da kuɗi kuma zai rage yawan masu yin cuwa-cuwa da harkokin gwamnati da kuma masu halatta kuɗaɗen haramun. Ana iya ƙididdigewa a bincike a ga me suke yi su samu wannan kuɗaɗen. Wannan su ne manufofin gwamnati to sai dai mafi yawa ba nan gizo ke saka ba. Abin da ake dubawa shi ne akwai lokar gwamnati sun da ba su da ma banki ko guda ɗaya. Ana ƙididdiga a kan bankunan Najeriya yau da akwai ƙananan hukumomi sama da 400 da ma ba su da banki kwata-kwata. To kaga ina akwai matsala kuma yanayin ma da ake taransa ɗin yanzu da babu cunkoso. Ai in aka ce kowa a Najeriya mutum miliyan 200 da wani abu komai nasa a cikin wayoyi ne a yanzu. Saboda haka dole ne mu bi abin nan sannan a sannufa.
Sai dai babban bankin ƙasar ya ce babu gudu ba ja da baya a game da aiwatar da wannan tsari daga ranar 1 ga watan Janairun shekarar 2023 mai gabatowa kamar yadda daraktan hada-hadar kuɗi Malam Ahmad Bello na bankin CBN ya sheda mana.
Gwamnan babban bankin Najeriya Kwado ya kai fillo ya yi bayani bayan da ya ga shugaban kasa a Daura inda ya ce ana nan ana jin bayanan da ke fitowa daga jama'a ana ganin ana duba ga me za a iya yi a gyara tsarin cewa ba za a daina tsarin ba ko ba za a daga ranar da za a yi gabatar da shi. Gwamnan babban bankin Najeriya ya ba da wannan tabbacin cewa ana lura da yadda abubuwan suke tafiya da kuma irin koke-koken da jama'a suke yi ana duba yadda za a yi a gyaggyara wasu abubuwa yadda za a rage wani shi ko wani damuwa da mutane ke da shi akan tsari amma bai fadi ko za a rage ba ko za a kara ya dai ce za a duba saboda dukkan abin ba shi ne a gunkata majama ba. Yana yiwuwa kafin lokacin da za a fara gabatar da tsarin nan da taraka wata a duba shi a wasu abubuwa da za a yi gyara a kayan ranar tun da bayan za a fara ba amma dai ya ba da tabbacin cewa ba za a yi wani abin da zai gunkata majama ba.
A game da shirin bankin CBN na wayar da kan al'ummar kasa dangane da wannan tsarin Malam Ahmad Bello Umar ya kara da cewa.
Tsarin da ake da shi akwai tsari da bankas kwamiti waɗanda ƙungiyoyi da bankuna tare da babban bankin Najeriya suna nan a ko'ina suna bugawa a jaridu da rediyoyi a ɓangare daban-daban a yaruka daban-daban yadda jama'a za su fahimta. Bayan wannan akwai super agent na SANIP da aka yi waɗanda su sun kai miliyan 1,400 waɗanda suna ko'ina da alamominsu suna nuna wa mutane za su iya yin canji a nan za su iya buɗe asusunsu a nan. Sannan akwai tsari da ake da shi yanzu ana magana da hukumar canza hali National Orientation Agency waɗanda yadda za su ci gaba da abin saboda haka duk hanyoyin da za a bi har da amfani da sarakunan gargajiya yadda za a yi masa bayani su bi magadansu ko hakimansu amma daga nan zuwa 9 ga wata na Janairu da za a fara aiki da shi insha Allah za a yi kokari a ga yadda za a yi.
A halin da ake ciki yanzu dangane da tanade-tanaden da bankin CBN ya yi majalisar wakilai ta ƙasa ta umarci gwamnan babban bankin da ya bayyana gabanta ranar Alhamis mai zuwa 15 ga wannan wata da muke ciki don yi wa majalisar bayani kan dalilan da za su sanya a yi amfani da sabbin manufofin da bankin ya gabata. Sani Shaibu Malafashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
Ta madalla yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yaba tare da jinjinawa kokarin kasar Morocco na samun tsallakewa zuwa matakin kusa da na ƙarshe na gasar cin kofin duniya ta bana da ake fafatawa a Qatar. Buhari ya kuma taya shugaban kasar ta Morocco Sarki Muhammad na shida murna da matawagar 'yan wasan kasar akan kafa sabon tarihi na kasancewa kasar nahiyar Afirka ta farko da ta sami kaiwa matakin a gasar ta duniya. Sakon na shugaban Najeriya dai na ƙoshi ne a cikin wata sanarwa da babban mai taimaka masa ta ɓangaren watsa labarai Garba Shehu ya fitar a yau Litinin kwanaki biyu bayan da kasar ta Morocco ta yi galabar doke Portugal a matakin kwata final na gasar wanda ya bata damar tsallakewa zuwa matakin na kusa da na ƙarshe. Buhari ya ce hakika Morocco ta ɗaga darajar nahiyar Afirka a idon duniya da irin namijin ƙoƙarin da ta yi a gasar wanda ya ce ya so ma baiwa 'yan Afirka ƙwarin gwiwa da fatan cewa wata ƙasa daga nahiyar na iya lashe gasar. Morocco ɗin za ta fafata ne da mai riƙe da kambin gasar wato ƙasar Faransa a wasan kusa da ta ƙarshe a ranar Laraba mai zuwa. hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA ta gargadi alƙalin wasa Mateo Laoz zuwa gida bayan da ya alƙalancin wasan matakin quarter final ta gasar wadda aka fafata tsakanin Argentina da Netherlands wasan wadda aka buga ranar Juma'a ta karkare ne a kunnen doki da ci 2-2 to amma kuma Argentina ta yi galaba da ci 4-3 a bugun penalty Laoz ya bayar da katin gargadi har 15 a wasar wadda ta yi zafin gaske wannan matakin kuma yana nufin alƙalin wasan ba zai yi alƙalancin ko daya daga cikin sauran wasannin gasar da suka rage ba kamar yadda jaridar Daily Mail ta ruwaito rahotanni daga kasar Ingila na cewa mai horar da ƴan wasan kasar Gareth Southgate yana duba yuwuwar yin murabus bayan da aka yi wa jarida kasar ta Ingila daga gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya ta bana a Qatar fatar kasar ta Ingila na daga kofin gasar ta bana ya kai karshe ne a ranar Asabar bayan da ta sha kashi a hannun Faransa da ci 2-1 a wasan quarter final ta gasar Rade-rade sun bazu a kafafen watsa labarai na makomar aikin Southgate tun bayan da ya bayyana cewa babu tabbas a ci gaba da aikin nasa na horar da ƴan wasan kasar ta Ingila bayan da aka fitar da su daga gasar ta cin kofin duniya jaridar The Sun ta rawaito cewa tsohon mai horar da ƴan wasan kungiyar Chelsea Thomas Tuchel yana shirin maye gurbin Southgate idan har yayi murabus daga horar da ƴan wasan na Ingila to sai dai kuma jaridar ta ce hukumar kwallon kafar Ingila ta fi buƙatar daukar mai horar da ƴan wasa dan asalin Birtaniya irin su Graham Potter da Eddie Howe da Brendan Rodgers domin ya gaji Southgate dan wasan Najeriya da tauraron sake haskawa Victor Osimhen yana ci gaba da samun tagomashin nema daga wasu manyan kungiyoyin gasar Premier ta Ingila rahotanni sun bayyana cewa kungiyoyi da suka hada da Manchester United da Chelsea da Liverpool da kuma Tottenham duk sun baza komar farautar dan wasan wanda ke taka leda yanzu haka kungiyar Napoli ta kasar Italia tauraron matashin dan wasan mai shekaru 23 ta haska sosai a kakar wasanni ta bana inda kawo yanzu ya sami zurawa kungiyar sa ta Napoli kwallaye 10 ya kuma taimaka aka zura kwallaye 14 duk wanda cewa ya tafi hutun jiyan rauni har na tsawon wata daya Murtala Faruk Sanyinna muryar Amurka Abuja Nigeria
yanzu kuma sai labarai a takaice
to a takaice shirin taron kolin na Amurka da Afirka ya nuna babban abin da zai mayar da hankali akai shine shigar da kamfanoni masu zaman kansu na Amurka a nahiyar nan gaba har ma za a samu abin da ake kira zauren yarjejeniya wanda jami'an Afirka da kamfanonin Amurka za su yi amfani da su don yin shawarwari da tsara dukkan yarjejeniyar su haka kuma an ji cewa shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ba zai gudanar taron manema labarai na ƙarshen shekara ba da aka saba watsawa ta gidan talabijin ɗin kasar a karan farko cikin shekaru 10 bikin wanda sau da yawa ana gudanar da shi na tsawon sa'o'i da dama ya kasance wani bangare na kalandar Putin kuma yana ba shi damar amsa tambayoyin 'yan jarida na gida da na waje Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce sama da yara 10,011 ne aka kashe ko kuma suka jikkata a Yemen tun daga shekarar 2015 sanarwar da asusun kula da kananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ya fitar ta ce adadin waɗanda suka mutu ya zarce haka inda kawai aka yi amfani da wasu abubuwan da Majalisar Ɗinkin Duniya ta tabbatar a cikin kididdigar da aka yi tun lokacin da kawancen da Saudi ke jagoranta suka shiga cikin rikicin dubban yara sun rasa ransu wasu dabbai kuma sun kasance cikin hadarin mutuwa daga cututtuka ko yunwa wanda za a iya dakilewa in ji director hukumar UNICEF Catherine Russell a yau litinin iran ta ce ta aiwatar da hukuncin kisa na bi kan wani fursuna da ke da alaka da zanga-zangar da aka fara a kasar a watan satumba bayan mutuwar wata budurwa da jami'an 'yan sandan kasar suka tsare saboda ta karfi gashin kanta da hijabi
to masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wata tawagar abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya Niger Kamaru da Chadi karfe 5 kenan agogon Ghana kada manta a koda yaushe muna nan a shafin mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com inda za a rika samun labari da dumudumin su kazalika za a iya likawa shafukanmu na Twitter, Facebook da Instagram domin sanin halin da duniya ke ciki. Yanzu kan a madadin Sarfil Hashim Gumal da ya ta ni gabatarwa da Julie Ladies Gershon da ta hada shirin sai injiniyan mu ne wato Jonathan ni Mahmud Lalo nake cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara sayin lafiya.